الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي شاتر دوت إن شاء الله شكرا تا دبو بيد عشرين شكرا تا دبو دير دير يولو دا أربعين دنيا مي هجرية وندي راشي دا تر دوت إن تقص شكرا تا دبو بيد عشرين لسان تورا و رام دورا أشكين كراتو منا وانا لتافي من البركة سيد بخاري منا كتاب التفسير تفسير سورة النساء أبابين دكي شيوا الله يجي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ما لن يكو وسكلموني أشكين أينهم واتو سورة يفسر من سو المقتال والقتال واحد نطمس وجوها نسويها حتى تعود كأقفائهم طمس الكتاب محاه بجهنم سعيرا وقودا. الله يشفى كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد لا باري يكي أكن تاشي عن القيامة الله كبام يكون تفيها أساء زامزو دا قوة الأمة زامزو متى دمي متى شهيدا وانا استفهامني توبيخ تنبياني أكي واتو نكون يتواغى كافري زامزو وقوة الأمة دمي متى شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا kai kuma zamu zo da kai kai ne mai shaida akan waɗannan annaban da kuke fada da shi kuke kin addinin sa kuke kin da wasu zai zo shine kuma mai ba da shaida akan aikin da kuke aikatawa kowace al'umma za ta zo da annabinta zai yi shaida akan kafircin mutanansa ya Allah na zo nayi wa'azi ga mutanen nan sun kafirce sun ki su imani da ni sun ki su bini ya Allah kai ne shaida kuma Allah zai karbi shaidan wannan annabawa akan mutanen su a wata ayar Allah ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid yanda annabi Isa alaihi salatu wassalam zai fada akan mutanen sa ranar tashi alkiyama ya Allah lokacin da nake tare da su ni mai shaida ne akan su amma bayan na bar duniya to kuma kai ne mai kulawa da su to Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida zaka yi shaida akan masu gaskiya dangane da gaskiyar da suka yi suka bi ka Allah samu a cikin su za kuma kai shaida akan masu ƙarya dangane da ƙaryar da suka yi suka saba ma ai tashhadu ala sidqi haula'i shuhada li husuli ilmika bi aqaidihim wa li dilalati kitabika wa shar'ika ala qawa'idihim to Allah zai kawo wannan mawqifi da za a zo ran tashin kiyama ko na annabi zai shaida akan mutanen sa duk wanda bai ba annabin sa ba to zai samu kyakkyawan wato shaida ga annabin shi ba sai daga annabin sa ba sai kalmar muhtal in an ce muhtal a larabci akwai muhtal akwai khatal muhtal khatal da muhtalu da khatalu duk abu ɗaya ne shay'un wahid kamar yadda Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah baya son wanda yake mai wa nuna isa da kumbura da nuna jin girma da albari to kace muqtal kace khatal in Allah la yuhibbu man kana khatalan ko muqtalan muqtalan fakhura da abu guda ɗaya da khatal da muqtal sai kalmar da Allah yace natmisu wujuhan in an ce tamasa a larabci ana nufin shafe abu a daidaita shi nusawwiha hatta ta'uda ka akwa'ihim ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai shafe wato fuskokin mutane saboda firgicin kiyama ya zama kamar kiyarsu waliyadu billah wasu suka ce hakika ne ko misali ne Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi imamu kata da Allah masa rama ya ce abinda ake nufi wato saboda tashin hankalin kiyama za a juya fuskokin mutane su dawo kiyarsu kiyar ta dawo gaba gaba ta dawo baya shine yawma natmisu wujuhan ka gani sai Allah ce fa naruddaha ala atbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt a kiyama zamu canja zamu shafe fuskokin idan ka ga mutum gaba da gaba kawai sai ka ga iyarsa fuskar ta dawo baya wannan shine abin da zai faru ran da shi kiyama akwai abubuwa da yawa na ban tsoro da Allah ya ta bayani hadisi suka ta bayani abubuwan da za su faru yawan kiyamaci duka wannan yan uwana duka wannan bayanai ana gaya mana ne mai gogari mu kimtsa mai tare da kowa ya gyara lahirarsa kamar yanzu kowanne daga cikin ku yana gyara gidansa yi yana gyara gidansa yana gyara hanyar cin abincinsa da sana'arsa to kowa ya kyautu da lahirarsa kai tsakaninka da Allah kabarinka daban na ɗanka daban na matanka daban na iyayenka daban na kowa ma daban kai kadai za a binne ka da kai sai aikinka so don gujewa fadawa cikin wannan tashi hankali mutum ya kokari ya yi wa kansa shiri da kimtsi tun yanzu bai makara ba in an barka da wannan kawai tashin hankalin ba wai fa an zo kanka ba tukun abubuwan da ma za ka gani na tashin hankali tarin jama'ar kawai da za ka gani rububin mutanen da aljanu da mutane da dabbobi da komai da za a ya shi mutum tashin hankali da birgici ballantana a zo magana hisabi ballantana a nuna mutum wuta ya ganta daga ana kona mutane suna kuka suna ihu su kowa ya yi wa kansa kyakkyawan tanadi yau ma natmisu wujuhan yace natmisu wujuhan fa naruddaha ala adbariha ana nahun shafi fuskoki imam qatada yace zamu juyar da su kuma da qur'ani ya bayani an ce fa masal kitab a larabci ana nahun mahahu shafi in an ce tamasa a larabci ana nahun almahu min qabl an natmisu wujuhan kuyi kafin mu zo mu shafe fuskokin mutane in ji wata aya natmisu wujuhan fa natmisu ana ba da hikaya sai kuma kalmar bi jahannama sa'ira Allah ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira jahannama ta isa jahannama ta isa ta zama wato wuta mai ruruwa shine sa'ir sa'ira ana nufin waquda wa kafa bi jahannama sa'ira lalle wutar jahannama wuta ce wacce take mai ruguwa mai kona mutane ya kawo hadisin sadaqa ana hadathana sadaqa akhbarana yahya an sufyan an sulaiman an ibrahim an ubayda an abdullah qala yahya ba'd al hadith an amr bin murra qala qala lin nabiy sallallahu alayhi wasallam iqra alayya qultu aqra alayka wa alayka unzila qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghayri fa qara'tu alayhi surat an nisa hatta balagtu fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا aynahu tazrifani. Hadis yang Sadaqah Ibn al-Mufaddil al-Mirwazi, Syekhuma daga Abi Dzar yaci Yahya Ibn Sa'id al-Qattan ya rawaituhuma daga Sufyan Ibn Sa'id al-Sawri, Syekhuma daga Sulaiman Ibn Mahran al-Amash, daga Ibrahim al-Nakhati, daga Ubaidah Ibn Amr al-Salmani, daga Abdullah Ibn Mas'ud yaci kala Yahya Yahya bin Sa'id al-Qattan al-Kanifi yaci ba'd al-hadithi an Amr bin Murra wa tawani bangarin na hadithin bi kawada da Amr ibn Murra ni Abi Abdullah al-Kufi kenan makamu ne wannan al-a'ma malami ne amma makamu daga Amr bin Murra daga Ibrahim har zuwa fadin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Abdullah bin Mas'ud cewa manzon Allah ya ce da ni in ji Abdullah bin Mas'ud qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mu sallallahu alaihi wasallam iqra alayya ka karanta mu qur'ani wannan shine hujjar halaccin mutum yasa wani ya mai karatun qur'ani ya ji ko kuma ya kunna qur'ani ya ji ko in ana karantawa ya saurara ya ji annabi da kansa yakan sa a karanta masa qur'ani kenan da a ce akwai radio a lokacin ko akwai wani abun saurara to da zai rinka kunna wa yana ji kenan kunna qur'ani saurara qur'ani ibada ne kuma Allah yana bada lada akai dan haka sai ya ce wa makarancin qur'anin nan Abdullah bin Mas'ud yana ci manyan sahabbai mahaddata alqur'ani wanda suna da qur'ani suna da hadda kuma suna da karatu mai kyau sai kawai annabi ya ce ka karanta mun qur'ani na ji haka kura yace a karanta masa Abdullahi bin Mas'ud ya ce aqra alayka wa alayka unzil in karanta maka qur'ani ya manzo Allah alhali akan ka aka saukar da qur'ani kai aka saukar wa kuma sai nazo na karanta maka ai ka san shi ku duba fa shi aka saukar wa qur'ani shi yake fassara qur'ani shi yake bayanin qur'ani amma yana so ya ji shi kenan jin qur'ani addini ne jin qur'ani ibada ne jin qur'ani qurba ne da ake samu zuwa ga Allah shi kenan malamai suka ce mai hikimar da ta sa annabi ya ce a karanta masa sai suka ce ai ga jawabin ya fada ya ce fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina so in ji qur'anin daga wani na ne ina so in ji wani yana karanta qur'ani na'am tabiya qur'ani yana da dadi in ka ji wani yana karanta shi wanda Allah ya bashi dama ya iya karantawa to sai ka ji da dadi kwarai da gaske sannan malamai suka ce wannan yana nuna mana wani abun da malaman qur'ani da kira'a suke fada ardul qur'an halancin ko sunnantuwan ardul qur'an in an ce ardul qur'an shine mutum ya karanta qur'ani ya tasmi'i wani ya saurare shi to ga annabi ma da kansa ya ce Abdullahi bin Mas'ud ya masa ardul qur'an ya bijiro masa da alqur'ani kini yadda malamai suke a zauna a ta jin a ta sauraron qur'ani a ta sauraron qur'ani ji kawai watakila daga na sama zuwa na ƙasa in mutum ya yi kuskure a gyara masa to ana yin wannan ne don tadabburi ana yin ardul qur'an don tasmi'i na hadda ana yin ardul qur'an li tadabbur wa tafakkur ay tadabburi a fahimta kawai ka kunna qur'ani kana ta ji kana kada kai kana bibiyan maganar da Allah yake faɗa ko wani yana karantawa kana ji kana tafakko kana tadabbur wannan sunna ce kuma abun mamaki malamai suka ce wani lokacin wanda yake sauraron qur'ani in ya samu nutsuwa in ya shirya a ransa zai saurari qur'ani ya fi tasirantuwa da qur'anin sama da mai karanta shi mai karanta shi yana ta kokarin la'alla bayan tadabburin da yake yaga ya dora kowace aya a wata a wurinta ya karanta shi da yake ne shi kuma wannan kwakwalwar kawai tunanin ma'anar Qur'ani take so sauraron Qur'ani din yana da fa'ida yana da amfani kwarai daga cikin musamman idan mutum yana da lokaci yana da dama kuma yana da sa nishadi sosai da shi mai saurara saboda shi mai karatu aka ce ya shigaltu da yin karatun da sauransu to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ainihin wato wani ya karanta masa Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa qara'tu alaihi suratul nisa da na zo kawai sai na ɗauko masa suratul nisa in na fara karanta masa dama annabi bai ware masa wacce sura zai karanta masa ba sai ce sai na ɗauko suratul nisa nan ta karantawa har sai da na zo faɗin Allah tabaraka ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ayatana bayani akan kowace al'umma za a zo da annabinta yana shaida akan ta kai ma kuma ya kai Muhammad za mu zo da kai ran tashin kiyama kana shaida ga waɗannan al'ummata kawai sai annabi ya fushi da kuka ya tuna abin da zai faru a kiyama ya tuna matsayin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi cewa zai zama shaida ga al'ummar suran tashin al'iyama Abdullahi dan Mas'ud yana daga kansa kawai sai ya ga annabi yana kuka yana zubar da hawaye kawai sai manzon Allah ya fara cewa hasbuka ya isa haka yana cewa amsik ka kame ka tsaya saboda kuka ya ci shi to wannan kuma yana nuna mana muhimmanci in ana karanta Qur'ani mutum ya rinka bibiyar ma'ana ya san me ake faɗa ya fi tasiri a rayuwarsa da zuciyarsa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma yana nuna mana halaccin a yi kuka in an karanta Qur'ani ke tunda yau ga annabi yana yin kuka ana karanta Qur'ani yana yin kuka addini ne yin kuka idan an karanta Al-Qur'ani to ana yin kukan ne idan ana bibiyan ma'anarsa in an san me ake faɗa to kuma kaga kenan ana bin bashi mai kokari in mun karanta Qur'ani mu rinka sanin ma'anarsa dan zai taimaka kwarai wajen zaman Qur'anin sannan kuma da tasirin Al-Qur'anin a rayuwarmu Allah ka sanya mu cikin masoya Al-Qur'ani kuma ka sanya mu cikin wanda suke tasirantuwa da shi na'am kada ku manta shine littafin da ya fi kowane littafi daraja kuma ya fi kowane littafi ladan karantawa babu abin da ya fi Al-Qur'ani lada wanda yake so Allah ya cika masa ma'auninsa a kiyama da lada da yawa to ya yi ƙoƙari ya sabar wa kansa yawaita karanta Al-Qur'ani shi ne abinda ake samu garabasar lada mai tarin yawa don kowane harafi ɗaya lada goma ne kowane harafi ɗaya lada goma alif lam mim lada 30 babu wani abinda ake karanta a samu lada irin Qur'ani so babu asara a cikin karanta Qur'ani a waya ne a littafi ne a gida ne a masallaci ne da ka zauna ɗauki Qur'ani ka buɗe wataƙila kafin liman ya zo sai ka samu lada 5,000 lada 20,000 ɗan minti 10 minti 15 da za ka yi a an yi da sallah ne ka zauna a masallaci kana yi wa kanka tanadi ka ɗan buɗe ka ɗan karanta ko kaɗan kullum kana ajiya duk wanda yake tara kuɗi kullum ya ajiye wata rana in ya duba fa zai ga ya tara da yawa kar ku manta ko muna da abubuwan da muke muna da gurguje ladan nan in kai wasa sai ka je ka tafka wata barnar da za ta barar da aikin alherin da kai ladan kai tafi zunubi ya taru da yawa so dole ne sai mutum yana updating kansa kana ayyuka na alkhairi karanta Qur'ani musa iyalan mu su karanta Qur'ani mu so Qur'ani mu rinka saurara Qur'ani wallahi alqur'ani ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه زي زوران تاشي القيامه هنا تشيتن واتو مسكرن تاشي ان الله يسوي ادم ابو شن قراني بزي شيغا وتا با insha Allah wanda Allah ya sa ya rike Qur'ani yana karanta shi da kyau yaje wajen malami ya koya to zai samu lada nace yana karanta shi da kyau ne saboda akwai waɗanda suna fa karanta shi ba da kyau ba ba da daidai ba yawa mutun ya ki ya je makaranta komai ana zuwa aje a koya amma shi bai daidai koya ba mutun dai zai bude Qur'ani yana karanta a masallaci kaje na tabarna kana ta tarawa kanka laifi a maimakon lada saboda baka da uzuri ka je wajen wanda yafi kai koya ma ka shiga makaranta dan da kake sai mota ta naira miliyan kaza ai sai ka je an koya ma duk abin da zaka yi sai ka je an koya ma amma sau da yawa zaka je a masallaci ka je mutum yana ta karatu yana shirme yayi awa biyu yana karanta Qur'ani amma shirme yake me yasa saboda bai je an koya masa ba tsuntan bakin yake ya hada wannan ya guga wannan ya lalata wannan ma'ana yayi wannan sauransu wannan kuma gaskiya kaga ba uzuri bane duk maganan falalan karatun Qur'ani ana fada ne ga wanda ya karanta shi daidai kuskure Allah yana iya yafe mutum kuskure ba na ganganci ba kowa yana iya kuskure yana iya subutar baki ya canja wasani ko ya faɗi wani harafi ba daidai ba wannan ana iya samu amma mutum da ya zama ɗabi'a sa kawai mutum saboda kawai ya rufe Qur'ani ya ta karanta bai je makaranta ba kuma ya san bai iya ba ba za ka sa kasir kana saurara ba za ka je wajen malami ya koya ma ba za ka je ka zauna ka buɗe a biya ka biya ba a wannan ba daidai ba ne su mu yi ƙoƙari mu iya karantawa shi ne za mu samu lada wannan babin kenan babi na biyu wa in kuntum marda'u ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa wannan ma aya ce a cikin suratul nisa malai kawo kalmar sa'ida ana nufin washul ard wa qala jabirun kanat al-tawaqit allati yatahakamuna ilayha fi juhayna wahidun wa fi aslama wahidun wa fi kulli hayy wahidun كهان ينزل عليهم الشيطان وقال عمر الجبت السهر الطاغوت الشيطان وقال إكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن بابن نكي مغانا أكم فنن الله تعالى إذن كن كسن شبا قد لا فيا كوكم كنا كن تفيا كو ديم كو يجي باين جدا كرمكم الله كوكم كن كسن شماتا ba ku samu ruwa ba to sai ku je ku yi taimama wa in kuntum marda ana so ai mana bayanin rashin lafiya tana halatta yin taimama ko mutum yana yin tafiya wataƙila ya rasa ruwa yakan iya yin taimama to amma wani rashin lafiya a'a ba kowane rashin lafiya ba مرض يخاف منه استعمال الماء رشل لافيان دا اكي جنس اوران ان اني امفاني دا روا شيو زيدا دا كاروا ومتن تونا سي تيمما با متن يشي اي والله مرا نكي برن تيمما اي مرا ما رشل لافيان هو متن يشي والله شيو تشكي نكي دامونا برن تيمما اي شي ما رشل لافيان والله انا شيو كيني برن يتيمما ko ciwon ciki ko ciwon kai ko wani ma rashin lafiya in ka taba ruwa ba za ka cutu ba to lalle za ka yi alwala ne ko kuma rashin lafiyan da zai hana ka je inda ruwan yake baka da lafiya ga ruwa a gida amma ba wanda zai kawo maka ruwa kuma kai ba za ka iya kai kanka wurin ba to da ka zauna lokacin sallah ya kubuce ma to sai ka yi taimama kuma taimama ana iya yin ta akan ko da kura ce akan carpet inda akwai kura ko akan tile inda akwai kura ko a bakin window inda akwai kura ko a cikin shimfiɗa ne in akwai kura kura ai kasa ce to wannan ya halatta a ce mama ko akan dutse duk ana iya yin ce mama kenan mardan wa in kuntum mardan ana nufin wato rashin lafiyan da zai hana ka taba ruwa ko rashin lafiyan da zai hana ka kaji inda ruwa yake abun da ake nufi da rashin lafiya shine canjawar yanayin dan adam daga istiqama ya zama bai da istiqama na yanayin jikinsa kenan so duk abinda in ka taba shi ka taba ruwa ciwon da ka taba ruwa zai karu ko za ka cutu to wannan ya halatta kai taimama a kansa shine wa in kuntum marda aya ta sauƙane akan wani mutum cikin mutanen Madina, rashin lafiya ya same shi, bai iya tashi yayi alwala ba, kuma ba shi da hadimi a gidansa da zai miƙo masa ruwan da zai alwala. Yanzu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullah, ni fa an yi wato wata larura ta same ni lokacin sallah yayi, ba da lafiya, ba wanda zai kawo min ruwa, na rasa yadda zan yi. Sai Allah ya saukar da wannan aya, in kuntum marḍā, in ba ku da lafiya kuka rasa ruwa ko kuka rasa samun isa inda ruwa yake, to ku taimaka mu a inda kuke. Wannan kisan mursala ce ta wannan kisan ta Ansari, aw ala safarin, ko kuma kuna kan tafiya mai tsawo ko gajeriyar tafiya, tafiyar da kuka rasa ruwa a cikinta. In an ce tafiya shine al-khuruj anil watani, a larabci as-safaru huwa al-khuruj anil watani, fita daga gari ko fita daga ƙasa. Malaman fiqhu suna cewa, to wannan tafiyar dai da za ka yi taimama, yanbaghi an takuna mubahan, an so tafiyar ta zama halattacciyar tafiya, ba tafiyar sabon Allah ba, an so. Duk da cewa babu nassi kai tsaye da zai ce bai halatta ka yi taimama ba in tafiyar ka ta sabon Allah ne ba, ra'ayi ne daga cikin ayyukan malamai, wasu suna ganin ya kamata tafiyar ta zama halattacciya nan ka ci gaba da Allah ya ce, amma mutum ya tafi sabon Allah kuma ya zo yana cin moriyar tafiyar ko yin kasaro ko kuma yin taimama, wasu malamai suka ce sai dai in tafiyar ta halal ne, wasu kuma suka ce a ko ba ta halal ba ne ba za a yi, kuma wannan shi yafi inganci. A wajen ahadun minkum min al-ghaizi, ko kuma mutum larura dan adam ta same shi ya fidda ghaizi bayan gida kenan, fa ahdatha bi khurujil kharij min ahli sabilain, anan an ce al-ghaiz ba ana nufin bayan gida kadai ba, ana nufin wani abu ya fita ko dai ta bawali ko bayan gida. Asalin kalmar al-gha'id, wato ba sunan najisar da take fita daga jikin mutum ita ce al-gha'id din ba. Al-gha'id wato sunan wuri ne, al-makanul mutma'in, wuri mai nutsuwa inda mutum zai je ya tsuguna ya samu biyan bukata, shi ne al-gha'id din. An gane ko? Al'adar Larabawa, idan bukata ta kama su, dan adam sukan samu wuri mai nutsuwa su je su tsuguna, inda an ce nutsuwa inda ba idan mutane, galiban ana so in mutum zai tsuguna to ya sutura an ayyunin nas, ya suturtu daga idan mutane. Ba daidai ba ne a shari'a mutum ya je ya tsuguna inda ana kallonsa, ya cire al'aurarsa za a iya gani, wannan ba daidai ba ne. Da haka al-gha'id, ga an ce ya je gha'idi, haka ake faɗa a Hausa, ba ana nufin ba haya ba ne ra'idi, a wuri mai nutsuwa da ake tsuguno, kamar yadda Bahaushe ya ce zai je tsuguno, kaga ba tsugunan ba sunan najisar da yake fitarwa ba ne, a aikin da yake yi ne fitar najisar. To wannan shi ne kenan, wuri mai nutsuwa wanda ake zuwa a biya bukata, wanda ido baya kallo, to shi ne al-gha'id. Wannan tasmiyatun lishai'i bismi makanihi, tasmiyatun lishai'i bismi makanihi, a ambaci wani abu da sunan, wato sunan wurin da ake yin abin. To idan mutum ya je ya tsuguno ba shi da ruwan alwala, to fata'ammamu sa'idan tayyiba, sai aula muslimun nisa, ko mutum ya shafi mace ya kusanci mace, akwai wanka a kansa kuma bai samu ruwa ba, to sai ya taimama da ƙasa mai tayyiban, in an ce sa'id wajhul ard, abinda da yake saman ƙasa shi ne as-sa'id, wato zahirin abinda ya bayyana a kan ƙasa, sai a yi taimama. Amma wuri ya zama tayyiban mai tsarki, wannan fatayammamu sa'idan tayyiban dinnan, akwai sabanin malamai akan ma'anarsa, shi yasa za ku ji akwai sabanin malamai dangane da yin taimama din. As-sa'idu asali as-sa'id a larabci bisad, as-sa'id shine ma ala wajhil ard, abinda yake saman ƙasa. wasu malaman suka ce sawa'un wannan abin da yake saman kasa din da kasa akan sa ko babu kasa kenan ba as-sa'id ba kasar directly ake nufi ba da kasar da abin da yake kan kasar kenan ko itace ne ku tittire ne in akan kasa yake zaka iya ce mun kasa kenan ko katako ne in dai akan kasa yake ba akan wani abu ba zaka iya taimama akan sa kun fahimci wannan wannan a wani kauli kenan malaman Hanafiya suka ce idan da mutum zai zo taimama bai samu turbaya ba ko kuma ga kasa sai samu dutse da yake kan kasa dutse sai ya taimama akan dutse to taimama sa tayi ko da babu kura akan dutse ai akwai busasshen dutse sandararren dutse me yasa suka ce ai Allah ya ce wata yamma musaidan tayyiba abin da yake kan kasa mai tsarki malaman Shafi'iyya suka ce a'a dole in mutum yayi taimama dole ne ya zama akwai wata kura ko kasa da ya taba hannunsa ke sama ake so in ka buga hannun ka dan karkade saboda ka karkade kasar da ta biyo hannunka su Hanafiya sun ce duk abin da yake kan kasa ko kujera ce in dai akan kasa take kujera to zaka iya buga hannunka yake mama a kanta su kuma malaman Shafi'iyya suka ce a dole sai in wannan abin akwai turbaya ai ba Allah yana nufin wato abin da yake kan kasa ko da babu kasa akan shi bane saboda Allah ya ce suka ce malaman Shafi'iyya suka ce Allah ya ce wai famsahu bi wujuhikum ku shafa fuskar su suka ce waidikum suka ce to me hikimar ka je ka shafa hannunka akan wani abin da yake kan kasa babu turbaya akan suka shafa fuskar ka me hikimar babu hikima a ciki suka ce to dole sai turbaya ta taba da zai yi kawai mutum ya je ya bugi guri bosashe ya yi wato taimama ba almasu ala ba'dil khashab da alhajar ghair maqsud yin shafa ko buga hannu akan abin da ya shafi irin kamar itace ko dutse ko wani katako ko wani sauransu dan yana kan kasa ghair maqsud ba shi yake nufi ba kasar ake nufi ya halatta kai taimama akan kujera kai taimama akan katako kai taimama akan leda ma in yana kan kasa inda kura akan leda wannan ra'ayi na malaman Shafi'iyya yana da ƙarfi ƙwarai kuma da yawa daga cikin malaman Malikiya su masu tafi akan wannan Abu Hanifa ne ya tafi a'a in dai kawai abu akan kasa yake shi kenan yanzu misalin wannan abun ba akan kasa yake ba wannan katakon so a wurin malaman Hanafiya kawai da na tashi mu da na yi haka kawai in sha fuska ta kawai ce mu tai limada saboda ai shi ma as-sa'id ne akan kasa yake ba a sama yake a makada ba ina fata ana fahimta wannan kenan kuma amma an ce muku ya zama to dole ne ya zama at-tayyib mai tsarki kasa mai tsarki wasu sun ce kasa mai tsarki al-munbita mai tsirarwa wanda an shuka wani abu zai iya tsirowa ko kuma ghairu al-munbita har wanda ba ta ma tsirarwa akwai kasar da zaka ga duk ruwan da zai rike ta wato ba za ta fito ciyawa ba wasu ce ai ghairu turabi la yunbitu abinda ba ta baya ba zai abin nan ba to me hikimar raba me tsirarwa da wanda baya tsirarwa yanzu wannan tayil din kasa ne wannan tayil din ciyawa za ta tsiro duk wanda aka zuba akai wannan zai tsirar da ciyawa to su malaman suka ce to duk abinda ba ta baya bane ba to ba za a ce mu akan sa ba dan ku baya tsirar da tsire sai dai an yadda kasa ana samun kasa kasa ce zahiri kasa ce amma yanayin ta ya sa ciyawa baya iya tsirowa ko saboda wani magani da aka sa ko dai yanayin wurin amma akwai abubuwan da ba a turbaya ba na dutse ma yana iya amma ana samun bishiya ta tsiro tsakanin dutse da dutse wannan yana iya faruwa ina fata ana fahimta kenan abin da yake ghairu turab alladhi la yubitu a wajen wasu malaman kenan ba za a yi wato taimama a kansa ba. To wasu kuma suka ce walladhi la yubitu la yakunu tayyiban, kenan duk wanda baya cire ciyawa to ba tayyib bane, Allah ba shi yake nufi ba, kawai turbaya ake so, taimaman nan jama'a kan turbaya ƙasa turab ake nufi, banda tayar, banda siminti, ha siminti in an plus ce wuri kaga ba zai tsara ba, to shi ma banda shi dole ya zama akwai ƙasa. Sai dai idza khalaqahu turab, ƙasa ta shiga ciki, to wannan ya zama as-sa'id, wannan ya zama as-sa'id. To wannan kenan shi yasa yazo a cikin hadisi waju'ilat li turbatuha tahura, Allah ya sanya mun turbaya ta ƙasa ta zama abin tsarki ne gare ni, kenan kaga annabi cewa turbaya dole ya zama ƙasa ne. Jabir dan Abdullahi al-Ansari kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito a fadin Allah ta'ala yuriduna an yata haka mu ila tagut, za mu fassara kalmomi ne a ciki ya ce kana ta tawagit allati yatahakamuna ilaiha fi juhaina. At-tawagit jam'i ne na tagut, wato duk abinda ka sa shi a gaba kake bauta masa, to wannan sunan sa tagut, ko mutum ne ko gunki ne ko itace. To mutane suna bautawa a jahiliya, suna bautawa dagutai, kamar a jahiliya akwai kabilar Juhaina suna da dagutansu guda daya, suna ya takamuna ilai, suna kai hukunci zuwa gare shi, suna bauta zuwa gare shi. Sannan a kabilar Aslam wahidu akwai dagutu guda da suke bauta masa. Fi kulli hayyin, a cikin duk wata kabila daga cikin kabilun Larabawa ko unguwa daga cikin unguwannin Larabawa, wahidu suna da dagutai da suke zuwa suna bauta musu. To wai su waye wannan dagutan? Kofan bokaye, kaji tun a wancan lokacin akwai bokaye da ake zuwa ana bauta musu. Shi boka duk inda yake to wato yana kishiyantar Ubangiji, kuma yana shiga hurumin Allah, yana faɗan abubuwan da ba shi da ilimi a kai da kuma ƙarya. To da musulmi da wanda ba musulmi ba sukan je su yi mu'amala da bokaye don su biya musu buƙatarsu, to ya sun zama musu ɗagutu kenan. Duk wanda ya bauta wa ɗagutu to ya sai wa kansa wutar jahannama da tikiti, ko shakka babu. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi duk wanda ya je gurin boka, man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda ya je wajen boka ko wani mai bugun ƙasa ko mai da'awar ya san abin da zai faru gobe, ya gaskata shi akan abin da yake faɗa, to ya kafircewa abin da Allah ya saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ga mata mu kiyaye zuwa ka masallaci, karatunka da sadakarka. Dazuna gaya muku, mutum yakan iya zuwa ya je wani aikin da zai rugurguje ibadar da yi, amma wallahi yau ina gaya muku mutum yasa zai aurar sai ya ce sai ya je wajen boka, an neman mata sa'a za ta shiga gidan miji sai an je wajen boka, ga Qur'ani a gidanka, ga dare Allah ya hore maka, ga azumin nafila wajen ibada, kai ibada kai tawassuli da shi ka roki Allah, Allah ya kare kai, kare iyalinka, ba za ka yi ba. Sai ka je wajen wani wai ba da sa'a, in yana ba da sa'ar shi me yasa bai ba wa kansa ba? Ai a yanda yake in ka ganshi a yadda halittarsa take da zamansa, kai ka san bai da sa'a, kawai dai kana zuwa wajen sa ne, gaskiya ne. Da akwai boka yanda ake zuwa da su guraren su, kai da kaje, kai da kaje wurin sa neman taimako, rigar ka dafa tasa, yanayin da Ubangiji ya shimfiɗa maka rayuwa ya fi nasa, amma saboda tamsul basirati shafewar basira da karancin tunani da rashin bibiyar ilimi da aiki da wa'azi mutun ya tashi da mutuncin sa da kimarsa yaje gaban wani kazami wai yana neman ya ce maka masa sai bashi wani abu haka suke yi in suna neman kudira ta siyasa haka suke yi in suna neman kudi haka suke yi in suna neman sarauta haka suke yi in suna neman wani abu na duniya sai mutum ya ce ai sai an ji an bi malamai kuma zalunci wai sai a rika cewa wai malamai wai shi ba ahlari yake koya mutane ba shi ba kawaidi ba shi ba qur'ani ba shi ba komai ba yana zaune kurin tsubban sa yake amma wai wai malami bahaushe ya kasa gane bambanci tsakanin boka da malami har zaka ji ana ce a ai wance bin malamai take kaga wannan ai wulakanci ne wannan bin malamai a wani irin wannan bin malamai bin boka yi dai bin matsafa dai to amma kamar wani ta'awali abu ne ka ta'arafna alai mun riga mu saba kawai ai bin malamai yake yi ai bin kaza za a zo wani lokacin da lafazin zai aka sa gane shi a ce bin malamin ma ya zama illa kenan to amma mu a al'adar mu ce ana bin malamai kamar yana bin me bokaye to ba daidai bane a ambaci boka malami to me alaka ta da malami kafiri ma yana zama boka malami akwai bokaye kafirai me yasa za a ce da boka malami akwai boka da baya sallah to ya aka yi zama malami wannan ba daidai bane kuskure so mu daina mu'amala da su dan mu'amala da su raba imani wato rasa imani ne yawa rasa imani musamman matan aure na ga musamman mata wannan babin kam sai addu'a wallahi sai an yi da gaske da yawan su suna bibiyan su wacce tana iya sai da kayan ɗakin ta karab kacab gaba daya tana kai wa boka saboda kai dan akan riga amallake ka ta tara maka kulle-kulle a gidanka baka sani ba wasu tarkace da surkulle wani wata ran matar sa ta tafi unguwaye ne yace kai yau bari ne bi cike a gidan nan yayi ta buruntu kamar gafiya ai kuran nan ya buruntu abubuwa yayi ta ganin abubuwa kuraye ne da layu ne da wani isga ne da wani allurai ne da wasu wane ne tarkace ne kayan abubuwa ashe ita kan hatta zama dila ma dilan boka ne bayan nata kuma tana rabawa wasu duka da akan ka to kaga in ba a bincika ba ba za a iya dora su akan tauhidi sai mutum ya zo ya mutu yana shirka ya mutu yana shirka annabi ya je gaida wani bawan Allah bai da lafiya sai ya ga wani abu a daure a jikin sa ce me wannan ya ce ai maganin kaza ne sai ya ce ka cire ka daina daurawa ya ce lau mitta da ka mutu a jikinka akwai wannan abu ma aflahta abadan har abada ba za ka rabota ba amma aka yi tarar da mata aure da sai ta shekara biyu da laya a cikin kanta mutum ya sai mota mai tsada sai ya sa layu ya makale a karkashin siyarin wai wannan zai hana wai tsari ne wai ko mutum ya sai babur sai ya makala masa kala ko a gida sai mutum ya makala wani ko wani abu nan ko a cikin filo a cika shi da layu ana kwanciya a kai gani ina Allah da kake roƙa yana ina me waɗannan abubuwan za su ba to abubuwan sun karsu kashi kashi akwai shaidanu da ake zuwa gurin su dagutai kenan shi yasa malam ya fassara mana abu shaidan in an ce dagu shaidan kenan ikirma yake cewa malam ibn Abbas kenan aljibtu bilisan habasha shaitanu in an ce ajib aljibtu wa taghut ana nun shaitan a yaren habasha at-taghut huwa al-kahin in sun ce dagutu ana nun boka yawa boka haramun ne zuwa wajen boka haramun ne mu'amala da boka suna nan akan kallon boka yannan ba su da ba aikin gwamnati suke yi ba ba kasuwa suke zuwa ba ba noma suke yi ba ba wata sana'a da suke a cikin al'umma amma suna ta tara kuɗi saboda ana kawo musu mutum kurin ya zauna yana cin haram yana ƙarya bai same ka su ce su za su maka magana
akwai bokayen da sun yi kwarin da suka iya ce maka ko Allah baya so sai abu kaza ya faru wallahi alazim nake ga mu sigiri da tsaki shi yasa kasar Saudiya sun burge ni matuka har yau har gobe in mutum aka kama shi matsafi ne a Saudiya ka san me yake yanke wuyan tsaki cut duk wanda aka kama shi da surkulle da irin wannan tsafin ya tabbata da an kai shi kurin alkali daman zai ce a je a sare wuyan sa ba sa bari a musu wannan tsafin saboda cin karo ne da tauhidi amma mu yanzu za ga su ake harkoki manyan mutane suna tare da su sun mallaki abubuwa suna ta kaza suna ta kaza duk akan kudin haramun na banza su ta tsafi ana zubar da jini ana binne binne Allah ya rahama halin ya kawo hadisin Muhammad ya ce hadisa Muhammad ibnu Salam kenan al-Bikandi ala barna abdatu wannan shine Abdatu bin Sulaiman mutumin Kufa ne ana ce shi Abdurrahman daga Sham daga babansa shine Urwa ibn Zubair daga nana Aisha take cewa halakat biladatu li asma fa ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi talabiha rijalan fa hadarat as-salatu wa laysu ala wudu wa lam yajidu ma'an fa sallu wa hum ala ghairi wudu'in fa anzala Allahu ta'ala yani ayatul tayammum nana Aisha take cewa halakat qiladatun li asma kalmar halakat anan anan tun da'at sarkan nana asma'u ne ta bata qilada sarka wanda aka ce a lokacin kimanta ya kai dirhami 12 nana asma yar wannan nana Aisha yar gidan sayyidina Abubakar ne ita Asma binti Abi Bakar to me ya faru ba ita nana Asma'un ne ta jefar da sarkar ba nana Aisha ne ta je ta aro sarkar yar uwarta ku ji jama'a mata Annabi tana karban aran sarka ta sa a wuyanta ta yi wa Annabi kwalliya aro sani ba ko kun gane ko ku gane matan manzon Allah tana karban aran sarkar wuya idan mutum kamar yaje karba aro yana da shi ba yana da shi amma mu yanzu matan mu wasu gwalagwalai ne ma da su a ajiye amma wallahi sai ta kashe aurenta akan wani abu na duniya da bai kai kawo gwal in an dora shi a sikeli kudin sa ya fi 200,000 dan kunna kurin da 200,000 take sawa sarka da 200,000 take sawa kaza kaza duk kaza akwai masu miliyoyi mace daya ta saka sarka da dan kunne na miliyan kaza awarwaro da wani sauran su amma duk da haka wallahi malam zaka ji suna fada da miliyan tana kuka cewa baya mata kaza baya mata kaza to ga matar Annabi nan ita aro ma take karba suna karban kayan sakawa aro suna karban waye waye aro kuma Annabi ya sani ba yi dishi ba shikenan mu rayuwar an yi an gama wace maka in mutum ya rasa shikenan ya rasa imanin sa abin duniya ne in ka samu alhamdulillah in baka samu ba ba komai akwai imani shikenan mutum ya ginu akan haka amma ƙarya a rayuwa mutum dole sai yayi kaza ni ni matar wani ne ni sai na zama wani ni sai na yi kaza sauran su na min babul isar kyautata mutum yana da shi yayi wa matarsa yana da kyau in an yi miki alhamdulillah in ba a miki ba ki gode wa Allah akan yanayin da yake kasancewa gidajen ku duk yafi na matan Annabi kyau abincin da kuke ci duk yafi na matan Annabi suturar da kuke sawa duk sun fi na matan Annabi sun yi hakuri ku duba daraja da matsayi irin da Annabi amma ke kin kasa hakuri kullun raki ne da ke kullun baki fadan alheri akan mai gidanki baki fadan alheri akan gidanki kullun a matsayin babu rashin godiyar Allah shi yasa haka ake ta rayuwar ana ta wahala ba a jin daɗi ga wadatar a zahiri ana gani amma suna rayuwa cikin kunci saboda ba su gode wa Allah akan wadatar da Ubangiji ya musu ba na gaya muku bin munasaba ne ku yi haƙuri ita gaskiya dole a faɗe ta saboda abubuwa ne da muke ciki mutum ne yake zaune da matarsa ya ce duk watan duniya yana ɗan samu 70,000 yake ba ta kuɗin cefane wallahi tallahi ba ta da ko ɗaya ko ɗaya ba ta da amma yana ba ta 70,000 yace ba ta sayin shinkafa ba ta sayin katan din taliya kawai ta sayi da tumatir ne da naman miya da man gyada da manja da magi 70,000 yanayi yazo ya canja samun ya gagare ya dawo yana bada 50 sai aka fara fada Allah irin wannan rayuwa mutum ya dauki 50,000 ya ba wa mace kudin cefanen da ta sayi da tumatir a wata ai ai gogari aka fara fada yanayi ya dada matsewa abu ya gagara ya dawo 30 yake barwa ya matse abun ya gagara ya dawo 20 to daga 20 nan dai auren nan mutuwa ne sace ba za ta iya rayuwa akan 20,000 a wata kudin cefane ba za ta iya ba yayyayi sace wallahi ba za ta iya ba sace ƙarya yake ba wani abu ai yana saka riga ga motar sanan yana hawa ga shi kaza ba zai yi ba haka auren ya mutu ya za a yi ita ba za ta iya ba to yake je ki auren da zai baki 350 samun wuri ana gaya maka mutane in sun samu wuri ba ku tsaye da yaro a gidanka in gaya maka in ka lalata shi wallahi aka zai maka sau da yawa yara an ba su samu tarbiyya ba sai a abinci a gida yara sai su bar wa iyayensu cewa ba za su ci ba wai saboda bai kai giredin yadda suke saboda ka lalata su kullum mai kyau kake musu na sha gaya maka kai kokari wata ran ka auno buhun garin kwaki ka ajiye a gidanka saboda rayuwar Allah ka ce garin kwaki za a ci da kuli kuli a sa albasa a ci a sa ganye a ci su tuna da rayuwar da makota suke yi a siyo buhun dawa a nika maka shi a tuka shi wanda zai ci ci wanda bai zai ci ba ya zauna da yunwa kuma naira ɗaya ba za ka warwa amma ƙarya yanzu wani kullum sai ya sha shayi da biredi da kwai a gidansa kullum wai dole ka sa ai musu dumame mana ga masara wallahi ina gaya muku wannan shi ke sa muke shiga cikin kunci a rayuwa da hakan sai je ci bashi saboda ya biya wani abun da yake wato ba daruriyat bane hajiyat ne akwai daruriyat akwai hajiyat abun da ya zama na darura na dole wannan zaka iya cin bashi akan sa amma abun da bai zama dole ba in yaro bai sha shayi da biredi da kwai ba sai ya mutu a tuka masa tuwo a sai ya gero a yi masa koko ya sha yadda zai rayu ko bai zai rayu ba to amma ka ce ai wallahi yaran ba su saba da wannan ba to ku je ku ta fama Allah zai iya dage maka kan batir rayuwar ta zo ta canja maka wallahi na'am eh inda zaka duba tarihin ka kai da kai rayuwar ta kila ku samu abin da yaran suka samu ba daidai gwargwado wallahi ba alfari ba muna yi wa ƴaƴanmu daidai gwargwado muna musu daidai gwargwado amma wuce gona da iri wanda za ka gaya ma in ya gaya ma tarihi yadda ya rayu ba kar wahala insha Allah ba kar wahala amma yaro ya zo ya sa masa wai shayi wai in ba madara bai sha ba wai sai wai buge wai da kafarsa wai bai sha wai shi baya ai baya shan shayi in ba madara Allah ya soke sun yi hakuri kuma sun bi Allah sun huta in mutum ya samu ba mu hana ba yawa ni nan da nake muku azumi na samu damar kaza zan ci mai kyau amma in ban samu ba sai in ci tuwo miyar kuka shikenan me a ciki ba mun hana a ji dadi bane dan wani sai ya dauka an takura kar a ji dadi a ji wallahi a ci mai kyau a saka mai kyau a yi sutura a yi komai da komai in mutum bai samu ba kuma ya dogara ga Allah ya tuna akwai wanda yake rayuwa kasa da wannan abin suna nan anan nan nan bawon Allah ne yake gaya mana dan uwa ne muna yin sallah da shi ana masallacin ya rasu yace shi shaida ne ya sani kullun yini yake baya cin abinci sai dai ya ci bashi naira 50 ya karbi data naira kaza anan yake rayuwa anan yake sallah anan ya mutu mutum haka ne to mu magidanci ne to in ka samu alhamdulillah in baka samu ba kai hakuri ni kam da na karanta wannan hadisin wallahi ne mamaki na dade mai mai kyau nana Aisha ta aro sarka nana Aisha ta aro sarka aro kuma da ta ara tabata sarka tabata annabi yace aje a nemo sarkar da duk inda take an Aisha ta yi aron sarka ta fadi aka tafi neman sarkan nan nema ake har lokacin sallah shine fadar ne sallah walaysu ala wa kuma babu ruwan alwala walam yajidu ma'an kuma ba su samu ruwan da za su yi alwalan ba gurin da suke ba wurin ruwa bane sannan kuma ba su samu ruwan ba an nema ba a samu ba fasallu kawai sai suke sallawun ala ghairu wudu ba su da alwala hakka aka ji a tun da maruwa kun ba abun da kai sallah haka kun aka ji aka sallah nan farkon al'amari kenan kafin a saukar da taimama suna yin wannan ku ai ana dawowa Allah ya saukar da ayat taimama yace cewa fa illam tajidu ma'an wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-dha'ibi aw kaza aw kaza aw kaza to fa taimamu sa'idan tayyiba wannan shine sababin saukan wannan ayar ta taimama tafiya aka yi sarkar nana Aisha da ta aro ta mata aka je nema babu ruwa kawai suke ishihadi suke sallah babu alwala sai Allah ya saukar da hukuncin taimama to kun ji sababin samu taimama abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.